dai dan da na mutuwa suma ilaina turja'un sanan gare mu za ku dawo bayan tashin alkiyama miyo kowa sakayya da abin da ya aikata walladina amanu
walladina amanu wa salihati lan bawla annahum min aljannati qurafan
na'am
min fa'ati manahu khalidina fiha ni'ma ajrul amili
ubangiji yace walladina amanu wa amilus salihati kaga wadanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau su kam Allah ya alƙore lanubawi annahum za mu sauƙar da su min aljannati aljanna gurafan wata shigifa wani beni na musamman ubangiji ya tanada wa mu'minai masu aiki mai kyau Allah ya ce gurafan wani wato daki ne na alfurma tajari min tahti al-anharu wanda korama ke gudana karkashin wato katangunta khalidin fiya dan kuma sun shiga zasu dawama wato ni'ima ajrul amilina kai madalla da wannan masauki da aka tanada wa masu aikin alkhairi na'am
allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun
ubangiji yace su wane ne masu imani da aiki mai kyau wanda Allah zai ba su wannan gida zai ba su wannan wato shigifa wannan wato babban falo na alfurma a gidajen su ko kuma wannan beni da Allah yace musu madalla da lada masu irin wannan aikin da za su samu irin wannan sakamakon sune allazina sabaru wanda suka yi hakuri akan cutarwan kafirai suka yi hakuri wajen yin hijira domin su je su bayyana wato samu inda za su yi wa Allah bauta suka yi hakuri suka je suka zauna kusa da ƴan uwansu musulmi domin ya zama wato sun zauna inda za su yi wa Allah bauta da ya dace waɗannan Allah ya ce wato su ne masu hakuri masu kuma dogaro ga Allah sai ne Allah ya ce su ne alladina sabaru wanda suka yi hakuri wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su da suke dogaro ga ubangijin su saboda haka Allah zai arzuta su irin arzikin da ba su tsammani ba Allah zai arzuta su za a ba su gida a aljanna za a ba su gida gyarade wato gidan da ba su tsammani wato irin sa ba waka ayyin min dabbatin
waka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim
na'am
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون
وبنجيزي يتي وكأي من دابة واتو ديوة دبة دبة أنا نفين واتو دكا أبين ديكي تفيا بايان كسا وجن نيما أبين ديكي شياكي نفين دبة متون ياشي غيتكي kwali sun shiga ciki tsuntsaye sun shiga ciki dabbobi sun shiga ciki aljanu sun shiga ciki duk mai tafiya a bayan kasa yana neman abinci Allah ya ce shi yake rike da arzikin wannan shi yake rike da abincin wannan wato mai neman abincin a hannunsa Allah ya ce wa ka'ayyin min dabbatin sau da yawa dabba la tahmilu rizqaha bata iya ba wa kanta abinci bata iya nema wa kanta abinci bata iya yi wa kanta wato bige-bigen abinci saboda rauninta Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah madaukakin sarki shi yake arzuta wannan dabba din wa iyyakum da ku mu'minai ko kuma ku muhajirun din ku muhajirun din an ce wannan ayan wato ta sauka lokacin da ubangiji ya umarni a hijira daga Makka koma Madina sai su mu'minai masu rauni suka ce to yanzu haka zamu fita kullum mu tafi Madina mu ba mu da guziri wato idan mun je Madina kuma gashi mu ba mu da gida ba mu da dukiya wato waye zai ciyar da mu waye zai shayar da mu mun gane sai Allah ya ce a'a ai ko a Makka ma Allah ne yake ci da ku yake shayar da ku yace da yawa dabbar da zaka ganta mai rauni Allah shi yake dauke da arzikin ta kuma zaka ga wannan kana cikin dokan jeji sai ka ga wani wata dabbar sai ka rasa ta ina dabbar take samun abinci ta ina take samun abinci to amma ubangiji shi yake ba mu kowa abinci kowa dan yace na haru na rzuku mu muke arzuta ku inda yake umarni da kula da sallah yake kula da sallah sai yake cewa wato ko ga ayan take na kace da yake cewa na haru rzuku wal aqibatu lit taqwa wa amur ahlaka bis salati ubangiji yace inda ya kira cewa mutun ya umarci iyalansa da kula da sallah yace wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umurci iyalanka da yin sallah wastabir alaiha kuma ka nemi taimakon Allah akan hakuri da yin sallah ibadar sallah ibada ce wanda idan ba a yi hakuri ba ba za a yi sallah cikakkiya ba sai bawa yayi hakuri ya je ya sanya za a bautawa Allah kuma a lokacin bautar ya tsaya ya bautawa Allah yadda ya dace. Allah ya ce la nas'aluka rizqan, karka yadda neman abin da zaka ci ya hana ka tsaye da sallah. Dan Allah ya ce ranar lahira ba za mu tambaye ka arziki ba, ba za mu ce Allah ranma me yasa baka tara kudi ka gina beni ba, me yasa baka babbar mota shiga ba, me yasa baka manya-manyan gonake ba, me yasa baka manya-manyan shaguna ba. Allah ya ce ba za mu tambaye ka wannan ba, saboda mi na harun arziku domin mu muke arzuta ka. Kenan kaga tunda Allah shi yake bada arzikin nan, kuma ya kaddara arzikin nan wato yana rabawa mutane gurgurdan maslaha ne, wani a bashi da yawa kai da ka ganshi ka san shi da zuriyarsa duk ba za su iya cinye wani arzikin ba, amma hakan nan dai Allah zai bashi. Wani kuma gashi ga zuriyar amma ga duk Allah ya yarbe su, duk gidan masu kananan karfi ne kullun sai an fita an ji an yi wahala kafin a samu abin da za su a baki, kuma duk Allah ne ya halice su. To kaga Ubangiji yana raba arzikin gurgurdan maslaha ne, saboda haka ba zai tambayi mutum akan arziki ba, amma zai tambaye ka bauta, tunda ya halice ka dan kai bauta ne kuma ka dauko alƙawari zaka zo ka bauta masa. Saboda haka in ka zo ba kai bautan nan ba to ka samu matsala tsakaninka da Ubangiji. Shi yasa ya ce ka umurci wa amur ahlaka bis salati, umurci iyalanka da kula da sallah, wastabir alaiha, kuma nemi taimakon hakuri akan yin sallah din. La nas'aluka rizqan, ba za mu tambaye ka arziki ba, na hana rizqu mu muke arzuta ka. Shi yasa anan da wayannan masarorin daga cikin wato muhajirun suka yi complain cewa yanzu za su hijira daga Makka ta Madina ba su da guzuri, ba in sun je Madina nan ba gurin zama, ba abin da za a ci, ba ya za a yi, za a yi mutum haka zai tashi wato tsingarimin sai kama hanya ce da tafiya je hijira. Allah ya ce a'a, ai kuna zaune a Makka ma mu muke ciyar da ku, wa ka ayyin min dabbatin la tahamilu rizqaha, da yawa daga cikin dabbobi waɗanda ba sa iya ɗaukar nauyin ci da kansu, ba sa iya nauyin wato ci da kansu, Allah shi yake ci da su. Allah ya ce Allahu yarzuquha wa iyyakum, Allah ne yake arzuto ƴan dabbobin ya ba su abinci wato da wa iyyakum da ku, wato kuma saboda haka wa illam yakum ma'akum zadun, in ba ku da guziri wala nafaqatun, ba ku da abinci kar ku damu, Allah da ya ba ku a Makka yana nan wato zai ba ku in ku je kuma Madina ma. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa wani hadisi cewa da mutane za su tawakkali irin tawakkalin tsuntsaye, yace la kuntum tatawakkaluna kama ta tawakkalu tayru, da za ku yi tawakkali ku dogara ga Allah kamar da tsuntsu yake dogara da Allah. Manzon Allah yace la razaqakum kama yarzuqu tayr, da Allah zai arzuta ku kamar da Allah yake arzuta tsuntsu. Manzon Allah yace ta gado ki ma san wata ruhu bitanan, da safe zai fita cikin sa dan fara babu komi, wata ruhu bitanan da al'asar kuma ya dawo cikin sa a ciki, tsuntsu ba shi da rumbu, ba shi da shimfiɗa, ba shi da account a banki, ba shi da aljihu, ba shi da komi, iya cikin sannan ne kullun, kuma zai samu ya san Allah da ya bashi je yana nan yau ma zai bashi. To kaga kenan da mutane za su dogara ga Allah, Allah madaukakin sarkin wato ya isar musu. Ubangiji ya ce wa huwa sami'u, Ubangiji shine mai jin maganganunku, al-alimu shine masani da abin da kuka boye a ranku ba ku bayyana ba. Saboda haka wannan complain da kuka yi na matsalan abinci, Allah ya ce kar ku damu, Allah shi yake dauke da abincin na kuma kuna garin na kuma balle kuma in kun bar garin ku. Saboda haka mutum ya hijira ya je ya zauna inda zai jira dan bautar Allah, kada ya damu. Idan yana ga a cikin arnan nan ya fi samun kudi to kuma ya duba addinin sa, in yana kallon abin da zai ci ya kalli abin da kuma zai cinye shi. Saboda haka idan mutuwa ta masa mufaja a cikin arna, kaga ai wato ba samu abin da ake so ba. Saboda haka da yaje ungurmin cikin arna yana samun naira 10,000 a kowace rana, gale ya je cikin wansa musulmi inda yana samun 3,000 kuma yana yin kansu salawata a cikin wato jama'a. Na'am. Ubangiji ya ce wato wala in sa'altahum, idan wato ka tambaye su, ka tambaye kafirai, sai da yazo da lamar kasami, wallahi in ka tambaye kafirai, man khalaqa samawati wal arda, waye ya halicci sama, waye halicci ƙasa, waye halicci saman nan guda bakwai, waye halicci ƙasan nan guda bakwai, wasakara shamsu wal qamara, waye ya hore rana kullun za ta fudo ta fadi, ba ta taɓa fasawa ba, ba ta taɓa makara ba, kullun za ta fito ba ta taɓa sabawa ba, ba ta canza gurin fitowa, ba ta canza gurin faduwa ba. Allah ya ce wal qamara, da wata zai kama, zai yawan kwanakinsa ya fadi ya sace kamawa. In ka tambaye su waye halicci wannan da ya kulun nan lahu, za su ce maka Allah madaukakin sarki ne. To in Allah nan ne fa ana yufakun, me yasa aka kautar da ku, ba za ku bauta masa shi kadai ba, kuke shirka da shi. In dai har kun sani, to me yasa aka juyar da ku ga barin kade ta Allah, tare da ikirarin ku cewa wanda ya halicci sama da ƙasa nan Allah ne, wanda ya halicci rana da wata nan Allah ne, wanda yake tsara rayuwar duniya Allah ne. In kun san wannan, ai shi kadai ya cancanta wato ku bauta masa. Ubangiji ya ce wato الله يبسط الرزق كرام
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم
نعم وبنجي يتي الله يبسط الرزق لمن يشاء الله شي يكي شنفد ارزقي ga wanda ya ga dama الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده saboda haka ba a ilimin nema ko kuma zafin nema ko kuma wato tattali ko rashin tabawa ko wayo ko koro dukiya take taruwa ba a Allah yana bada dukiya ne gurgurdan yi da ya ga dama kuma in ya baka dukiyar ya baka ajalin cin gajiyar dukiyar wani a bashi dukiyar kuma a bashi ajali mai tsawo ya ci dukiyar har ya mutu a cikin wato dukiyar ya bar ta wa magada wani kuma a bashi dukiyar tun yana raye iya ajalin da aka bashi na cin dadin dukiyar ya kare a karbe ta kuma a kai ta wani gidan haka take jujjuyawa saboda haka kenan kaga idan bawa ya san Allah shi yake bada arziki kuma Allah ne in ya ga dama zai bar dukiyar sai kaga mutum gwanin kasuwa ya taso da jari mai karfi ana bada labarin sa wajen harkokin kasuwa a wannan lokacin da take kai masa ko kasa ya sara ya kai kasuwa zai ci riba amma cikin iko Allah sai kaga lokacin da ta ajiye shi a gefe sai ka rasa dalili ba ai masa fashi ba ba gobara ba ta wuta kone dukiyar ba ba wanda ya tare shi ya karba bai yi asara ba bai amma kurun sai ka nemi dukiyar ka rasa to yanzu bawan Allah da ya san wannan a hannun Allah yake bashi dukiyar da zaman masa dukiyar ashe kaga kenan bai kamata ya gafala yace bai zai fitarwa dukiyar nan haƙin Allah ba ba zai yi alheri da ita ba ba zai yi taimako da ita ba ba zai ji dadin ta shi da iyalansa ba wani ya samu dukiyar shi da iyalansa ma kullu rikici akan taba kudi kar a taba kudi sai kaga iyalansa a cikin matsi gashi kuma Allah ya bashi wadata Allah ya bashi wadata amma in kaga iyalansa wato sai kaga wato babu alamun wato ni'imar da Allah ya bashi to kaga kenan ashe ya kamata mutum ya zama ya san Allah madaukakin sarki da yake bada dukiyar nan wato ya baka dukiyar nan idan ka ji dadin makwabtaka da ita ka ji dadin yi masa bauta ka ci ka sha ka ciyar da iyalanka ka yalwata musu babu barna ka taimaki yan uwanka ka taimaki makwabta ka taimaki makusanta ka fidda haƙin Allah ka yi wa addini aiki da ita domin in lokacin tashin ta yayi in kana daga cikin wanda kafin su mutu za ta tashi to kullun wayan gari za ka yi ka ga dukiyar ta tashi sai dai tabarka da labari wannan gona datawa ne wannan gidan danawa ne wannan motar datawa ne sai he labari wayannan shagunan danawa ne to kaga sai ya zama wato sai labari dukiyar ta zo ba a rike ta yadda ya dace an yi mu'amala da ita yadda ya dace ba kuma ta tashi ta bar mutum to saboda haka ya kamata mutum ya hatara da rayuwar duniyar nan babu abin da yake wanzar zai sai ikon Allah a cikin duniyar nan amma in Allah ya ga dama sai ya baka ya barka cike dukun asirin dukiyar har ka mutu ba ka san babu ba wani kuma haka za a halice shi dama da babun ya zo kuma haka zai rayu gaba ɗaya a cikin babun ya koma zuwa ga ubangijinsa wannan ko bai kaskanta mishi komai ba in dai ya yabi Allah wannan ba komai ba ne domin shi arzikin duniya arziki ne wanda in an tara maka da yawa ma in baka yi hatara ba damuwa aka kara maka a kanka ubangiji ya ce Allahu yabsutu rizqa ku dai sani Allah dai shi yake shimfiɗa arziki da man yasha ga wanda ya dama min ibadihi wato daga bayinsa yana ba su wannan imtihanin saboda jarabawa ya ga yaya za su yi wa yaqdiru lahu ya kuma kuntata a wani shi ma ya gani imtihanin yaya zai yi shi ma wani a bashi a ga yaya zai yi wani a hana shi a ga yaya zai yi ma'ana dukkan su wato jaraba ne duk da malamai sun ce in an ce imtihanin a wanda aka bashi dukiya ne wanda kuma aka dora masa talauci aka kakaba masa talauci shi kuma sai ya ce ibtila'an dukkan su kuma jaraba ne da imtihan da ibtila' duk jaraba ne Allah ya ce wa nabluukum bisharri wal khair fitna ko to ita ma fitna ita ma jaraba ce saboda haka ubangiji ya ce inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya san komai shi yasa sai ya zabi wani ya bashi dukiya sai ya zabi wani kuma ya kakaba masa talauci sai ya zabi wani a bashi karan wani a bashi mai yawa haka Allah ya ta'ala ya san kowa saboda haka ya san mahallin da zai yalwata ya san mahallin da kuma zai kuntata wala in sa'altahum idan ka tambaye su na'am ubangiji yace wala in sa'altahum in ka tambaye kafire man nazzala minas sama'i ma'an waye yake saukar da ruwa ne kan daga sama fa ahaya bihi al-ardha min ba'di mautiha, ya raya kasa bayan kasa ta mutu. sanya me yake fada kano cewa lokacin da